akan kullun tsarin mulkin Najeriya da muke daga kuma kullun tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan an dace wa dai ya kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta ta tabbatar cewa a abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya bane saboda abubuwan zamani da ake ciki na yanda ake iya hada hoto da waye amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta sunce abu kaza gaskiya ne kuma hukumar majalisar dokokin jihar Kano
to gashi ka gabatar da wancan kudiri kuma har amma kafa kwamiti an ba shi wa'adi hususan ya ake so ya gudanar da binciken
an ba shi dama da shi gidan jarida da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbacin cewa da kuma masanan da suke kula da yanda yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan kuma ya kawo majalisa sannan kuma ya sa ta gani ya kamata
shi na kamar zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau haya su
ai da mun addokan mazan majalisa a kowanne duk abin da ya shafi majalisa ta bada dama za ka iya neman wanda suke masanan wannan abin zo tabbatar nan kuma fitar da abin da yake na gaskiya
wata suna ganin ma kaman kun yi dau wannan mataki ne kawai dan dai a san kuna nan tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman kumfaya ya lafa daga baya
tun da ke dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya kuma majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauka
galibi mutane idan aka kafa irin wannan kwamiti a baya kun yi inda aka ma binciki shi shugaban majalisa da al'amari ne kama da wannan amma da kwatsam bayan wani lokaci sai aka ce ma kun fito kun wanke shi ba ka gani kamar tarihi zai iya mai kansa
a to inda muka samu mutum da laifi ba laifi bane ga wakati wani baka da laifi idan kuma mutum ka samu da laifi dole ka fito ka ga duniya bai laifi shi goma da dogon jiya kan an samu bai da laifi an karanta rahoto kuma duk duniya kuwa ta sani
akwai rahotannin da ke ma cewa ta yi fa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne don ku ta da kura
wannan mu muna yi ne dan mu kare mutuncin jahar mu mu kare mutuncin al'ummar mu mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya yake faruwa a daina batanci saboda idan wani batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano an yi wa gwamnan Adamawa an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu an yi wa gasunan mutane da yawa kuma daga baya ga da'awun ba gaskiya ba ne
wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda abin da gashi nan kuru-kuru yana yawo a wayoyin mutane abin da watakila difa a 'yan kwanaki a ce an gama ba anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba
aiki ba da aiki aikin aka ce an bayar a kwamitanci akwai aikin da ake an baka wata biyu ma ka gama cikin awa 24 za ka yi da majalisar dokoki ka ce to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana da zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zuwa majalisa sai a karanta shi kuma sanin za ta dauki matakin da ya kamata ta dauki
kenan kwamiti zai ga ita dan kwangira da gwamna da ma wancan gidan jarida da ya wallafa labari
insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda zai bincike ka biyo ta kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike ku za tabbatar so abin da ya dinnan gaskiya ne ko ƙarya ne
kenan gwamna zai gurfa a gaban kwamiti
gwamna zai gurfa shi ma gaban kwamiti inda abu mu ciya biyo ta kansa
idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi sai mataki na gaba
wani ka jira ka ga abin da rahoto su gwamnati suka kawo rahoto kuma kaga menene dokar constitution yace akan abin da majalisa ta yi
wanda tabbaci za ka ba yan Kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan Kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya
ai ba mu za mu ce mun wanke ba idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna idan kuwa a bincike ya tabbata gwamna yana da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi na san mu jira mu ga abin da kuma tun nan zai kawo wannan rahoto